إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يفهم. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدونة صافية تتلاتة شاد يا جوة رمضان أشيكرة تدهو ديد الدريه دود أربع إن دشدة هجر من زع الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة وندي ديد دي شاد يا جوة أكو أشيكرة تدهو بيود أشرين دبير ميلادية daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Wusaitu a cikin birnin Abuja. In ba manta ba, darasin mu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta 23 cikin wannan sura mai albarka, suratu Taha. Da haka yau za mu tashi farkon aya ta 24, kuma wannan shine darasin mu na 10 a wannan shekara. Da haka za mu tashi fadin Allah madaukakin sarki, idhhab ila fir'auna innahu tagha. يلا يجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.
Ubangiji ya ce izhab ila fir'auna, to tafi zuwa ga fir'auna. Wannan umarni ne da ake wa annabi Musa alaihi salam bayan Allah madaukakin sarki ya yi magana da shi, ya kwantar masa da hankali, ya gaya masa inda yake a lokacin da ya je neman haske ko ya je neman garwashin wutar da zai ji matarsa za ta ji dumi a halin tafiya da suka samu kansu, kamar yadda tun a baya bayanai sun riga sun gabata. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى. فذاك ذاك الشيء الله ما تقول تنسلك يا ميدا النبي موسى يا زما النبي وشيني سيباش ساقو كمزي ميدا شي منزو معنى تنعي كمزي أيكيش زواج فرعون shine ma'anar izhab ila fir'auna innahu daga, tafi zuwa ga fir'auna domin lalle shi fir'auna yayi dagawa. Fir'auna shine sarkin Misra na wannan lokacin, wanda kalmar fir'auna ba sunansa ne na yanka ba, sunan sarauta ne, title ne na sarauta. Mutanen Misra suna da sarakuna iri uku. Akwai sarakunan da ake ce da su aza'iza, wanda guda ɗaya shine Aziz, an gane ko? Irin waɗannan sarakuna su ne wanda za mu ji a ƙissar annabi Yusuf. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna al-anraha fi dalalin mubin. To sannan akwai wasu sarakunan su ma da suka mulki Misra, su kuma title ɗinsu ana ce da su Malik, Malik. To a cikin ƙissar annabi Yusuf ma mun sake jin sunan Malik. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. To sai waɗansu malaman tafsiri suka ce da al-muluku da al-aza'iza duk abu ɗaya ne. A wannan lokaci na annabi Yusuf sarki ana iya kiransa da suna Azizu Misr, ko a ce da shi Maliku Misr. To amma bayan shuɗewar annabi Yusuf da daɗewa daga baya, kuma sai aka samu annabi Musa. to a lokacin mulki ya canja ya fita daga hannun muluk da kuma azaiza ya kuma ya komo hannun fara'ina da aka sarakunan da suke mulkan misra a zamanin annabi Musa su ba muluk ake ce da su ba ba kuma azaiza ake ce da su ba ana ce da su fara'ina shi yasa a kissar annabi Musa ba za ka taba jin an ce da fir'aunin malik ba ko an ce da shi azizu ba sai dai a ce fir'aun tare da cewa duk magana daya ce magana ake akan misra da sarakunan misra to da haka wannan yasa malamai suka ce lokaci yayi tsawo sai yasa aka samu canji na shugabanci da kuma tsarin gudanarwa har da sunan ma masu mulkin duk aka caccanja kamar mu ne nan a Najeriya kaga da ana da prime minister yanzu kuma an dawo president da haka in zaka ji tarihin Najeriya a baya can lokacin independence sai dai kaji ana cewa prime minister ya ce amma yanzu kuma sai dai kaji an ce president ya ce to haka nan a sarautar mu ta gargajiya zaka ga akwai masarautun da zaka ga sarakuna daban-daban suka mulke su ta fuskar kabilanci har da suna to zaka ga wani lokaci sunayen yakan bambanta wasu sarakunan in sun zo mulki su ga sunan da ake kiran su wasu kuma in su suke mulki su ga sunan da ake kiran su to shi fir'auna na zamanin annabi Musa kamar yadda muka faɗa kalmar fir'auna din sunan mulkin ne kamar yadda a kasashen mu duk mai sarauta ana ce da shi sarki kuma bayan kalmar sarki ai yana da me sunan sa na yanka misali kaga sarki a Kano sunan sa sarki ma'ana sarauta kenan haka nan Zaria za a ce sarkin Zazzau amma kuma yana da suna idan ka je Adamawa kuma sai a ce Lamido shine sunan sarautar sarki a can idan ka je Borno Maiduguri sai a ce Shehu sunan sarautar kenan a can idan kuma ka je Sokoto sai a ce sarkin musulmi sunan sarautar kenan a can to wannan shine to fir'auna na zamanin annabi Musa sunansa na gaskiya shine Al-Walid ibn Mus'ab wannan shine abin da malaman tarihi suka fi faɗa cewa wannan shine sunansa to amma dai fir'auna din sarautar sa ce ko title din sarautar ne kuma ba shi kadai aka yi ba an yi fir'anoni da yawa amma dai shi yafi kaurin suna ne saboda shi yayi zamani da annabi Musa shi ya gwagwarmaya da annabi Musa amma Qur'ani ma ya nuna cewa fir'aunoni ba daya bane suna da yawa a cikin suratul fajr Allah ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ربذاتي العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد سيتي وفرعون ذي الأوتاد الذين دغوا في البلاد الله يجي ألم ترى كيف فعل ربك بآدم بك قيد أمين جزا قيد آدم با ربذاتي العماد أرم رماوا ما أبو تاتراكو كوجين شكي الذين دغوا في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد alladhina tagaw fil bilad wadanda suka yi dagawa a cikin garuruwa wa samud alladhina jabu sakhra bil wad da samudawa wadanda suke sarrafa kwazazzabo su mai da shi gida wa fir'auna dil autad da fir'aunoni ma abuta tiraku sai ce alladhina tagaw fil bilad wadanda suka yi dagawa a garuruwa alladhina tagaw ana nufin fara'ina fir'aunoni to kalmar alladhina yana nufin da yawa inda ɗaya ne sai a ce allazi to haka nan dagau yana nufin da yawa da ɗaya ne sai a ce daga to sannan garuruwan ma da fir'aunonin suka mulka da yawa ne shi yasa sai aka ce fil bilal a cikin garuruwa to amma kun ga anan da yake da ɗaya ake sai aka ce izhab ila fir'auna innahu daga su kuma can sai aka ce allazina dagau to da haka malamai suka ce fir'aunoni suna da yawa amma dai kamar yadda na faɗa wannan na zamanin annabi Musa ya fi dukkanin sauran fir'aunonin kangara ya fi su kafirci domin shi ne ya yi da'awar shi Allah ne shi ne ya yi da'awar ba wani Allah sai shi shi ne ya yi da'awar in ma akwai wani Allah to ƙarami ne shi ne babba to shi ne a wata ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce fahashara fanada faƙala ana rabbukumul a'la ya yi shelaye ya yi kuwa mutane suka taru sai ya ce ni ne babban ubangijinku a wata ayar ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba wani Allah sai ni a wata ayar ya ce alaysa li mulku misr ubangiji yace wa nada fir'auna fi qaumihi fir'auna yace la cikin mutanansa kala ya qaumi alaysa li mulku misr yace ya ku mutane na ba ni ne mai mallakan misra ba suka ce haka ne wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan ruwan maliyan na misra ba karkashin iko na yake ba ni nake gudanar da shi afala tubsirun ba ku gani ne suka ce haka ne ranka ya dade yace am ana khairu min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin ba ku ganin na ku wannan wal iyaz billahi wulaqantaccen ba yana nufin annabi Musa wa la yakadu yubin ko bayani baya iyawa to da haka dai Allah madaukakin sarki ya faɗa abubuwa da yawa da yayi na kafirci wanda shine ya bambanta shi da sauran fir'aunoni yayi sama da nasu a wata ayar Allah madaukakin sarki yace inna fir'auna ala fil ardi وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين للي فرعون ياي دغاوا ابن كسا وجعل اهلها شيعا يررب كم متانسا ينا فيفيتا وسو اكن وسو يذبح ابناءهم ينا كشي يايانسو مزا ta hanyar yankawa wa ana wanda baya so din kenan wa yastahi nisa'uhum wadanda kuma sannan kuma yake barin ƴaƴan su mata su rayu sai Allah ce innahu kana min al-mufsidin lalle fir'auna ya kasance cikin mabarnatan baye a wata ayar Allah madaukakin sarki yace inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in lalle da fir'auna da hamana wazirin sa da fadawan su da ƴan cabinet din su kanu khati'in lalle sun tabbata masu aikata kuskure to da haka wannan fir'aunan shine wanda Allah ya aiki annabi Musa zuwa gare shi imamu ibn kasir yace ai idhhab ila fir'auna maliki misr lalle ka tafi zuwa ga fir'auna sarkin misra alladhi kharajta farran minhu wanda kai ma ka fito ne kana guduwa daga sharrin sa wa hariban kana mai gudun kwatar rai fad'uhu ila ibadatillahi wahda je kaka kira shi zuwa ga bautar Allah shi kadai la sharika lahu wanda bai da abokin tarayya wa murhu kuma ka umarce shi falyuhsin ila bani isra'il ya kyautata wa talakawan sa banu isra'ilawa wala yu'adhibuhum kada ya ci gaba da azabtar da su ta hanyar yanka musu yaya maza fa innahu addaga wa baga hakika ya wuce gona da iri kuma yayi zalunci wa asara alhayata ad-dunya kuma ya fifita rayuwar duniya wa nasiya rabbal a'la kuma ya manta da ubangiji madaukaki Allah kenan to shine ma'anar idhhab ila fir'auna innahu dagha qala sai annabi Musa yace da Allah rabbi shrah li sadri to ya Allah ka yalwata min kirji na me ake nufi da yalwata kirji shine ka bani hakuri ka bani juriya domin na san waye fir'auna mutum ne wanda yake azzalimi macuci maketaci kuma mai girman kai ba zai yiwu ka gaya masa gaskiya ta farar daya yabu ba to ya Allah ka bani hakuri ka bani juriya domin iya jurewa wajen isar da wannan sako naka to sannan malamai suka ce annabi Musa shi kansa ya roki hakuri saboda annabi Musa a dabi'ar sa ta dan adam yana da fushi yana da zafi kamar yadda Qur'ani ya sifanta shi da haka a wajaje da dama Allah yace faraja Musa ila qaumihi ghadaban asifa annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanansa a fusace fushin da kirji ya rage mutun ya halaka kansa wani lokaci saboda fushi da annabi Musa ya taba jifa da littafin at-taura daga hannunsa wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya jifar da at-taura ya rungumi dan uwansa Haruna ya shake shi tare da Harunan yayansa ne fa amma saboda tsafar fushi irin na annabi Musa ya jefar da at-taurar sannan ya shake ɗan uwansa Haruna to sannan kuma wani lokaci da ya fusata yadda ki wani mutum sai da yake san kai fa wakazahu Musa fa qada alayhi qala hadha min amali rabbi innahu adu qala rabbi qala hadha min amali shaytan innahu adu mudill mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la waɗannan ɗabi'u duk da Qur'ani ya sifanta annabi Musa da shi sun tabbatar da yana da fushi to shi yasa yake roƙon hakuri abinda wannan yake nunawa shine dan adam Allah yakan yi shi da wata halitta amma ta hanyar roƙon Allah, Allah sai canja masa halittar. Kila kana da fushi, to sai ka roƙi Allah ya maida kai mai haƙuri, kamar yadda mutanen Daluta suka roƙa, qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. To sannan wani lokaci zaka ga mutun yana da mantuwa, to nan ma sai ka rinka addu'a, Allah zai iya canja maka ka daina wannan mantuwar. Ma'ana dai abinda wannan yake nunawa, addu'a tana canja ɗabi'a ta ɗan adam koda da ita aka halicce shi. To wannan shine. To sannan abin lura da Annabi Musa zai addu'a, yayi tawassuli da ɗaya daga cikin sunayen Allah shine na Rabbu, yace Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, har izuwa ƙarshe. To sai malamai suka ce lallai ana son idan mutum zai yi addu'a ko dai yace rabbana ko rabbi ko rabbi, to sannan ya faɗi addu'arsa. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce ma ba yadda za a yi ka yi addu'a kana rabbu rabbu har ka faɗa sau huɗu face Allah bai amsa maka ba, rabbi kaza rabbi kaza rabbi kaza rabbi kaza, har ka maimaita sau huɗu ya ce sai an amsa maka. Ya kafa hujja da ayat ƙarshen surat Al-Imran, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سيأتي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سي الله يتي فاستجاب له معنى إذا كثير ربنا بير فتاكبا بات لوكتي الله يكي أمسا دو من فاؤن إن فاستجاب لهم فاؤ التأكيب تنا نفن ننتاكي كسع كسع سي الله يبيا بكاتا. وانا ينا دمت كركو توصلي دربوبية وانا ابني وانا يكي ميمت كرما أنا يازو أتشين addu'o'in Qur'ani da yawa, to haka nan ya zo a cikin addu'o'i na sunna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, kuma ya koyar da al'umma su su rinka yi a wajaje da dama. To da haka dai Annabi Musa ya ce rabbi shrah li sadri, ya Ubangiji ka yalwata min kirjina, mana ka bani fadin kirji. Fadin kirji ana nufin haƙuri, ba wai ya zama kirjin ka faskame mai ba haka, a'a, wata alkunya ce, ana nufin haƙuri. Shine zaka ji ana cewa wani yana da yalwar kirji, mana kan ka kure shi zaka dade, kan ka ga fushin sa zaka dade. Al-Imam Ibn Kathir yace hadha su'alun min Musa alayhi salamu li rabbihi, wannan tambaya ce ko roko ne na Annabi Musa alayhi salatu wassalam da ya ga Ubangijin sa. An yashraha lahu sadrahu fi ma ba'athahu bihi, ya yalwata masa kirjin sa cikin abin da ya aike shi da shi na manzanci, domin wa'azi ga mutane baya yiwa in baka da haƙuri. Fa innahu qad amarahu bi amrin azim, domin Allah ya umarce shi da gagarumin al'amari babba shine wa'azi. To sannan wa khatabin jasimin, Ubangiji ya umarce shi da babban hidima. Ba'athahu ila a'zami malikin ala wajhil ardi izzaka, Allah ya tura shi zuwa ga sarkin da yafi kowane sarki ji da isan mulki a wannan lokaci a duniya. Wa ajbaruhum, kuma shi yafi kowane sarki ji da isa. Wa ashadduhum kufran, kuma yafi tsananin kafirci. Wa aktharuhum junudan, kuma yafi karfin soja. Wa amaruhum mulkan, kuma yafi girman masarauta. Wa adagahum, kuma yafi su dagawa. Wa ablaguhum tamarrudan, kuma yafi su taurarewa. Balaga min amrihi an idda'a annahu la ya'rifu Allah, saboda girman kan Fir'auna sai da yace shi bai san Allah ba. Wa la ya'lamu li ra'ayahu ilahan ghayrahu, kuma bai san talakawansa suna da wani abin bauta ba in ba shi ba. Haza wa qad makatha Musa fi darihi, wannan kenan tare da cewa Annabi Musa ya taba zama a gidansa. Muddatan, tsawon lokaci. Walidan, yana yaro jinjiri. Indahum, a wajen Fir'auna. Fi hijri Fir'auna, cikin karkashin kulawar Fir'auna. Ala firashihi, ya rayu akan shimfiɗar Fir'auna. To kaga wannan kenan abinda wannan yake nunawa shine, mutumin da ka san tasowarsa, ka san yarintarsa, kuma ya zo ya ce zai maka wa'azi, abu ne wanda yake ba kasafai mutane ne suke yadda da wannan ba. Misali, ka kalli iyaye, duk yadda ɗanka zai zama malami zai wahala ka ji wa'azinsa yana ratsa ka. Saboda me? Saboda abin da ake cewa wai ido wa ka raina, wanda nake gani kullum kamar miji ne yace zai mata sawa a ji shi ma ba kasafa yake shiga ba saboda me saboda ana tare to da haka annabi Musa zai fuskanci wannan kalubalen saboda fir'auna shi ya rene shi shine ubangidan uban goyensa shi yasa ma wani lokaci da annabi Musa yake masa wa'azi cikin abin da ya kalubalanci annabi Musa da shi yace alam nu rabbika fina walida Musa ba anan gidan ka tashi bane wala bista fina min umrika sinin tsawon shekarunka na rayuwa ba anan ka rayu ba yanzu yaushe ka zama malam yaushe ka zama mai wa'azi yaushe ka zama kaza wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta duwa sanka na wargi na yarinta duk ba anan gaban mu kai shi ba wa kunta min al-kabirin yau shine kake ganin ka isa kake butulce mana yau kai zaka zo kai mana gyara to da haka wannan kenan abu na biyu thumma qatala minhum nafsan annabi Musa yayi musu kisan kai ya tafi to mutumin da ya sanka ka taba aikata wani laifi ko ka shiryu yana da wahala ka ga ya masa gaskiya ya karba sai ce ah wani ba dashi yake kaza ba to annabi Musa ya taba kisan kai a garin Misra har sai da ya gudu shine cikin abin da annabi Musa zai ga yawa Allah na uzuri wanda shi yasa yake tsoron ya koma wa qataltu minhum nafsan fa farartu minkum lamma kibtukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin wa fa farartu minkum lamma kibtukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin yawa qala rabbi inni qataltu minhum nafsan wa akhafu an yaqtulun yace na kashe musu rai kuma ina tsoron kar su dau fansa a kaina da haka wannan shi ne dalili na biyu na firgitar annabi Musa da shakkarsa wanda shi yasa ya ta roƙo Allah ya dafa masa to ku ga ladabi irin na annabawa Musa bai ce bazan iya ba sai yake neman Allah ka taimaka mu to wannan shi ne confidence wanda annabawa suke da shi wanda kuma haka ake so kowane mutum ya zama yana da confidence abu ko ba za ka iya shi ba da farko kai ya tsorata ka kai dai nemi taimakon Allah Bahaushe ya ce faduwar gaba asarar namiji duk kankantar abu idan kika ji ba za ki iya ba to ba za ki iya ba amma duk girman abu in ka sa ran za ka yi ka nemi taimako a wajen Allah to Allah zai taimake ka da ka faqafahum shi yasa annabi Musa yake jin tsoron su ai ya qatuluhu kar su kashe shi fa haraba minhum ya guje musu hadhihi almudda tsawon wannan lokaci bi kamaliha a cike thumma ba'da hadha ba'athahu rabbuhu azza wa jalla ilayhim sannan bayan haka kuma ubangijinsa mai girma da buwa ya aiko shi gare su nadiran dan ya zama mai gargadi ya du'uhum ila Allah azza wa jalla ya kira su zuwa ga bautar Allah mai girma da buwa an ya'buduhu subauta masa wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya wali hadha qala saboda haka ne yace rabbi shrah li sadri ya Allah ka yalwata kirjina wa yassir li amri kuma ka saukaka min al'amra da ai in lam takun anta auni wa nasiri wa adbi wa zahiri wa illa fala taqata li bidhalika in Allah in baka taimake ni ba in baka karfafe ni ba bazan iya ba to shi kuma Allah yana son haka duk abu ko zaka iya ka nuna ba zaka iya ba Allah ya iya maka to anan ne zaka ga ikon Allah yana daga cikin wajajen da Allah yake amsa addu'ar bawa bawa yayi saranda 100% kamar yadda shi ma annabi Musa haka ya faru a tarihi cikin kissarsa bayan anan lokacin da yake Madiyana fasaqalahuma thumma tawalla ila dhill qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir take sai Allah ya ce faja'atu idahuma tamshi ala sihiya annabi Musa ya ce ya Allah duk alherin da kai mun duk da haka bazan iya ba Allah ka taimake ni ina cikin bukata shine Allah ya ce amman yujibul muttarra idza da'ahu waye yake amsa bukatar wanda yake cikin tsananin bukata in ya kira shi abin nufi shine Allah Allah ne mai amsawa to abinda ake so kai da farko bawa ka yadda ba za ka iya ba ka yadda ka gaza ka yadda ka kasa to anan sai Allah ya kawo maka dauki kamar yadda Allah ya ce da sahabbai hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu da ke ce rabbi shrah li sadri ya ubangiji ka yalwata kirjina wa yassir li amri ka saukaka min al'amra na wa halul uqdatan min lisani kuma ka warware kullun da ke cikin harshe na annabi Musa yana da matsala a bakin sa shine yana da ciwon inina saboda yana yaro ya taba konewa akan bakin sa ibnu kasir yace wa zalika abin da ya faru ko shine lamma kan lima kana asabahu saboda abin da ya taba samun sa min al-lasgi na konewar baki hina urida alaihi tamratu wal jamratu lokacin da aka taba mika masa dabino da garwashin wuta. Abin da ya faru shine wata rana Annabi Musa yana yaro, sai Fir'aun ya dauke shi yana wasa da shi irin wasan da manya suke da yara. To Annabi Musa sai kama gemun Fir'aun ya jijjiga shi. To wannan jijjigar ta tsorata Fir'aun, saboda jijjigar da ya ji sai ya ji kamar wani babban mutum ne ya masa. To kuma dama in ba ku manta ba, Fir'aun yana tsoron akwai wani yaro da aka ce masa zai zo ya kwace mai mulki. To sai hankalinsa ya dawo kan Annabi Musa, ko wannan yaron ne? To shine yace bari ya gane shin wannan abin yarinta ce ko kuma da gangan ne. To shine sai yace a kawo garwashin wuta da dabino a mika wa Annabi Musa a gani. Ga garwashin wuta yana hayaki yana kyalli, ga kuma dabino. To kun ga idan mai wayo ne da gangan yayi, ai ba zai dauki garwashin wuta ya kona kansa ba, dabino zai dauka. To shine Annabi Musa har ya kai hannu zai dauki dabinon, sai Allah ya turo mala'ika Jibril ya bige hannunsa, sai kawai ya dadimi garwashin wutan sai kai baki. To anan ne ya kone ya samu matsala a bakinsa. Allah ya yi haka ne don ya kubutar da shi daga sharrin Fir'aun, domin idan da dabino ya dauka ya ci, to Fir'aun zai gane wannan ba yaro bane, wannan yaron na musamman ne. To wannan kuma sai ya iya zamowa sanadin hadari ga rayuwar Annabi Musa, kila shi ma ya sa a yanka shi. To shine wannan ya faru. Sai ya zama tun daga wannan lokacin Annabi Musa in yana magana bakinsa akwai matsala. To shine cikin addu'o'in da ya roki Allah, ya ce wahalul uqdatam min lisani, Allah ka warware min matsalar da ke kan harshe na. Da haka Ibn Kasir ya ce wa akhadha fa akhadha aljamrata fa wada'aha ala lisani wa ma sa'ala ay yazula dhalika bil kulliya. Sannan mu lura da kyau, Annabi Musa bai ce ba Allah warkar da ni duka, sai ya ce Allah ka saukaka min. Domin kalmar wahalul ka warware, malamai suka ce ba tana nufin matsalar ta tafi duka ba, a'a, da ina shan wahala wajen magana, to ya Allah ka sassauta min in daina shan wahala. Maganar da zan yi ta a minti biyu sai in yi ta awa ɗaya, ko in yi ta a minti 15 saboda nauyin in ina. To Allah ka rage min ya zama ina yin magana cikin sauki, mutane suna fahimta ko da a ce in ina bata tafi duka ba. Shine Ibn Kasir ya ce bai roki Allah ya dauke masa cutar duka ba, bal bi haythu yazulu al-ay, kawai abin da yake so in ina dai ta tafi ko ta ragu. Wa yahsul lahum fahmu ma yuridu minhu, kuma ya zama cewa idan yana magana mutane suna bukata suna fahimta. Sai ya ce wa huwa qadarul hajati, wannan shine gurgurdan abin da yake da bukata shi kawai. Sai ya ce walau sa'ala al-jami'a lazala, da ku ya roki Allah cewa Allah ka warkar da ni duka, Allah zai iya warkar da shi. Sai dai walakinnal anbiya, su annabawa, la yasaluna illa bihasbil haja, ba sa roƙon Allah sai gurgurdan bukata su kawai. Wali haza, saboda haka ne ma ciwon bakin na Annabi Musa baqiyat ya ci gaba da wanzuwa, akwai saura, baqiyat baqiyatun, saura ya rage. Shi yasa a wani waje Annabi Musa yana faɗa wa akhi harun huwa afsahu minni lisana, dan uwana Haruna yafi ni fasahar baki. Abin nufi ni ma yanzu ina da ita ba kamar da ba, amma dai ta Haruna tafi, kaga akwai sauran matsala kenan. To haka nan Fir'auna shi ya aibata shi da wannan, yace am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Kaga bayan Annabi Musa ya bar wajen Allah ya tafi wajen Fir'auna, har yanzu da matsalar bata kare ba. To anan ne malamai suka ce yoso da dama Allah madaukakin sarki yakan sa wata cuta a jikinka, ita ma ka sani halittarsa ce bai wasa ce, kuma ya sa ta ne a jikinka da wata hikima. Hikimomin guda biyu, na farko ita ma ta rayu, wajen kuma da za ta rayu shine jikin dan adam. Na biyu, kai kuma dan ka bautawa Allah da damuwar wannan cutar da take jikinka, wanda hakan zai taimaka kullun ka rinka roƙon Allah, Allah ya yi min kaza, wanda ita wannan addu'ar kadai ibada ce. Yanzu dan adam da zai zauna lafiya lau bai da wata matsala, to da wuya ka same shi yana ibada yadda ya kamata. To da yawan matsaloli Allah yana sa mana su ne cuta ce ta jiki, damuwa ce ta wani abu da muke nema mu samu ba, Allah yakan manna mana ne saboda rahama dan mu rinka bauta masa. Yanzu idan kudi mutum yake doko, zaka ga da ya samu kudin sai ya daina ibada. Wani sallar dare yake idan ya samu kudi, wani sallar dare yake dan ya ci jarabawa, wani sallar dare yake dan kaza, to da bukatun ta biya sai kaga ya daina, saboda wannan ita ce dabi'ar dan adam. To shi kuma Allah yana son ka zama mai ibada, domin wannan ibadar za ta zame maka alheri a lahira. To sai ya hada ka da wani dalilin da zai sa ka rinka ibada, sai ya hada ka da wata matsala, da ita matsalar ita za ta rinka zunguro ka kana yin ibada. To da haka shi yasa za ku ga magabata na kwarai, ba sa so su zauna ba matsala illa iyaka kawai idan matsalar ta samu abin da suke roƙon Allah kar ta hana mu yin rayuwar mu daidai wani ciwo ne a jikinka kar ya hana ka ibada amma ya ci gaba da zaman sa ba ruwanka da shi to da mun ciwo kuma me ya damuwar ka da shi ai in ya hana ka rayuwa shine damuwar ka da shi to amma shi dan adam a san zuciyarsa ya fi so waye ya zauna successfully zuciyarsa ba wata damuwa ai ba zai yi ba duniya ba za ta yi haka ba shi yasa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo tace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ina da ciwon farfadiya kuma wannan farfadiyar tana buge ni kuma in ta buge ni sai na tuba kaya na nayi tsarara ko a kasuwa ne tace to ka roka min Allah ya yaye min wannan cutar farfadiyar in daina sai Annabi yace in kin ga dama in kin yadda zan roka miki Allah ya warkar da ke duka amma fa ba ki da garantin shiga aljanna amma idan kin ga dama bazan miki addu'a ba zaki rayu da farfadiya ki amma ne miki alƙawari direct in kin mutu aljanna zaki ji sai tace amma ikin Allah na yadda kakka min addu'a in warke a banni haka in mutu in je in shiga aljanna tace to amma akwai matsala daya matsalar shine tsiraicin nan da nake yi in farfadiyar ta buge ni ko a gaban waye tuba kayana nake in yi tsarara ka roka min Allah in daina tsiraicin sai Annabi ya ce to wannan ba matsala zan roka miki sai yi mata addu'a sai ya zama ta daina tsiraici yanzu farfadiyar tana nan amma kuma ba ta faduwa ta tuba kayanta to shi yasa Abdullahi dan Abbas duk lokacin da yaga wannan mata sai ya ce kun ga ƴan aljanna kun ga ƴan aljanna to shine wata rana aka tambaye shi aka ce wai me yasa kake ce mata ƴan aljanna yace ai kun ji a gabana tazo ta ga yawa Annabi tana da kaza da kaza Annabi yace mata kaza da kaza to da haka magabata na kwarai sun fi mu fahimtar rayuwa sun fi mu fahimtar Allah damuwa da kaga Allah yake sa bayi a ciki akwai hikima wata damuwar alherin ka ce amma baka sani ba yanzu damuwar da za ta saki kullun ki ta karatun Qur'ani wannan damuwa ai alheri ce in an yaye damuwar kin ne da karatun Qur'ani ai kin ga akwai matsala ba ci gaba kika yi ba baya kika ci rashin lafiyar da zai saki kullun ki rinka ayyukan alkhairi sadaka ne dan a samu yayewa kyauta ne dan a samu biyan bukata sallar dare ne dan bukata ta biya wannan damuwar alheri ce a gare ka to da haka koda a ce dan adam baya son damuwa to karka ce wannan damuwar Allah dauke ta duka domin idan Allah ya dauke ta duka to ibadarka ce za ta yi baya in ibadarka kuma ta yi baya ka ci baya to sai ka ce Allah ka yaye min gurgurdan abinda ba zai cutar da ni ba na wannan damuwar to wannan shine fiqhun da zamu dauka ana da haka dai Annabi Musa alaihi salam ya roki Allah ya sassauta masa wannan cuta ta har sarkafewar harshe ya zama cewa yana magana yadda mutane za su rinka fahimta da haka shine wahalul uqdatan min lisani Allah ka warware min daurin dake cikin harshe na yabqahu qawli ta yadda mutane za su rinka fahimtar zance na waja alli waziran min ahli kuma ya ubangiji ka sanya min mataimaki daga dangi na mana ya zama a cikin ƴan uwana na jini Allah ka sa mun wani wanda zai zama mataimaki na shi ma ya imani da kai kamar yadda nayi sannan kuma ya zama tare da ni wajen yin wa'azi ta yadda zai rinka karfafa mun gwiwa domin bi ta fi daya an gane ko sannan sai ce Haruna akhi Allah na za kuma Haruna dan uwana ya zama haka ushdud bihi azri Allah ka karfafa bayana da shi wa ashriku fi amri Allah ka sa mu yi tarayya da shi cikin duk umarnin da zaka bani kai nusabbihaka kaseeran dan mu rinka yi maka tasbihi da yawa domin in kai kade kake tasbihi bai kai ba in ko bi kuke yi da haka ni ma in yi tasbihi shi ma yi tasbihi wa nadhkuraka kaseera kuma mu rinka yin zikiri da yawa mu rinka ambatanka ambato mai yawa idan ni nayi shi ma yi kaga zai yi yawa innaka kunta bina basira lalle Allah kai ka kasance mai kallo ne game da mu ko masani ne game da mu to anan malamai suka ce Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tana da dan uwansa Haruna dan uwansa Haruna yayansa ne uwarsa daya ubansa daya sai dai Haruna ya girma Annabi Musa da shekara daya to Annabi Musa ya nuna imani irin na ƴan uwantaka na imani domin duk abin da ka samu cikar imani shine kai wa dan uwanka fata shi ma ya samu in dai mumini ne na kwarai kai din domin manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai taba zama cikakken mai imani ba sai yana so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi Ibn Kasir yace wa hadha aidan su'alun min Musa alaihi salam wannan ma wata addu'a ce da Annabi Musa alaihi salam yayi في امر خارجي عنه اما الدعر باشي تشافا بوان تشافا وهو مساعدة اخيه هارون له شيني ينا نيمان الا يسا دان اوان هارون يتيما كامسا قال الثوري امام الثوري يا فدا عن ابي سعيد دغ ابي سعيد ان اكرم عن ابن عباس daga Ikrima daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda annahu qala an Abdullahi dan Abbas yace fa nubbi'a Harun sa'ata idhin nan take aka nada Harun shi ma ya zama annabi da addu'ar annabi Musa kina nubbi'a Musa alaihi salam lokacin da aka yi wa annabi Musa annabta take tare aka yi musu da Haruna to amma addu'ar annabi Musa ita ta jawo annabta Haruna ko ita ce sila sai ce wa rawa ibnu abi hatim an aisha al-imam ibnu abi hatim ya rawaito da sanadi daga nana aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda nana aisha annaha kharajat fi ma kanat ta'tamiru wata rana ta fita daga madina za ta zo maka tai umara fa nazalat bi ba'd al-a'rabi tana tafiya sai ta sauka a wani kauye akan hanya daga maka zuwa madina ta sauka a kauyen dan tai sallah ta dan huta fasami at rajulan yaqulu sai taji cikin kauyawa wani mutum yana cewa ayyu akhin kana fid dunya amfa ali akhihi wani dan uwa ne a duniya yafi wa dan uwansa amfani duk duniya mana yan kauye suna kacici kacici a tsakanin su suna debate wani yana tambaya wani dan uwa ne a duniya yafi wa dan uwansa amfani qalu sai yan uwan shi wannan mutumin kauye suka ce la nadari ba mu sani ba qala sai yace ana wallahi adri ni ko na rantsi da Allah na sani qala aisha tace sai nace a raina da naji fa qultu fi nafsi nace a raina fi halifihi la yastasni yanzu hadda rantsuwa bai togace ba mana baya tsoron kada ya kuskure innahu la ya'lamu ayyu akhin kana fi dunya an fa li akhihi ya cije yace wai shi ya san dan uwan da yafi wa dan uwansa amfani a duniya to Aisha tace ban dai sa musu baki ba a maganar su sai na kasa kunne inji amsar da zai bayar qala sai yace Musa annabi Musa shine dan uwan da yafi wa dan uwansa amfani a duniya hina sa'ala li akhihi annubuwa domin shi ya roƙa wa dan uwansa Haruna annabta to kaga ko babu abin da zaka roƙa wa dan uwanka a duniya ya samu ya zama kai masa amfani sama da ka roƙa masa ya zama annabi dan ka roƙa masa ya zama sarki oho sarauta bata kai annabta ba dan ka roƙa masa yayi kudi oho kudi bai kai annabta ba daka addu'ar da annabi Musa ya wa dan uwansa Haruna wanda a sanadiyarta Haruna ya zama annabi ta nuna a duniya ba wani dan uwan da ya taba amfana dan uwansa irin amfanin da Musa ya wa Haruna Aisha tace da naji wannan amsa da ya fada fa qultu sadaqa wallahi sai nace wallahi yayi gaskiya qultu Ibn Kasir yace nace wa min hadha qala Allah ta'ala fi thana'i ala Musa saboda haka ne Allah da ya tashi zai wa annabi Musa ya boshi kuma sai yace wa kana indallahi wajiha lalle Musa yana da alfarma a wajen Allah subhanahu wataala to daka dai yana daga cikin koyarwar addini duk lokacin da zaka roki wani abu na alkhairi tuna da wani dan uwanka shi ma yi masa addu'a kai balma in kai wa dan uwanka addu'a bai sani ba na wata biyan bukata ko yayi ro wata damuwa to kai ma Allah yakan sa mala'ika yayi maka irin wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya roka wa dan uwansa wani abu ba tare da dan uwan ya sani ba to Allah zai turo wani mala'ika ya tsaya a daidai kansa sai mala'ikan ya rinka cewa kai ma Allah ya maka daka yana daga cikin addu'o'in da Allah yake karba shine kai roka wa dan uwanka abu bai sani ba ba wai ka zo gaban sa kana Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza wannan ya zama fadanci a cikin dare da kake addu'o'i ka rinka sa dan uwanka to shi yasa malamai magabata suna yin wata dabara idan mutum yana buƙatar abu baya roƙon Allah direct sai samu wani daga cikin ƴan uwansa sai ya rinka cewa Allah kai wa wani domin ya san shi kuma mala'ika zai rinka cewa kai kuma Allah ya ma to kaga addu'ar mala'ika kuma ta fita ka to da haka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu dauka na darasi a ƙarƙashin wannan kisa sannan kuma abubuwan da za su yi mana amfani ƙwarai a rayuwar mu ta yau da kullum da haka innaka kunta bina basira sai Allah ya ce mi
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولنضربن عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم وليلقه اليم بالساحل وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا
قال تاكسي أبنجي يتيد أن نبي موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى دك أبن دكروك أنباك يا كي النبي موسى ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala nan take amsa masa idan su annabawa haka ne li kulli nabiyin da'watun mustajaba duk annabi in yi addu'a Allah yana karba Allah ya musu wannan alfarmar yayi musu wannan lamunin an gane ko to amma cewa Allah yana karba ba dole yana nufin nan take ba wata addu'ar sai annabi yayi ta dade ba amsa ba annabi Musa cikin addu'o'in da yayi akwai addu'ar da sai da ta shekara 40 sannan Allah ya amsa to amma dai Allah yana amsawa to amma anan kala nan take sai Allah yake qad uti ta su'ulaka an baka duk abin da ka roka ya Musa ya kai annabi Musa ma'ana duk abin da ya roka a baya dinnan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katsira ubangiji yace wala qad haqiqa mananna alayka marratan ukhra ay mun yi maka wasu ni'imomin ma da yawa a wani karo na daban mana ba yau muka fara amsa maka addu'a ba sani ne ba kai ba to shine sai Allah zai tuna masa domin a wancan lokutan duk da aka yi masa wadancan ni'imomin shi ba annabi bane ba a yi masa wahayi dan haka ba a sanar da shi ba to shine sai Allah zai bashi labari iz awhayna ila ummika ma yuha tuna yayin da muka yi wa mahaifiyarka wahayi na abin da muka yi mata wahayi mana muka kimsa mata wasu dabaru a kwakwalwarta na yadda za ta yi ta tserar da kai ta kubutar da kai lokacin da Fir'auna yake shirin kama kai kashe ka shine lokacin da aka haifi annabi Musa alaihi salatu wassalam Fir'auna yana tsaka da kama yaran mutane sababbin haihuwa jarajirai na banu Isra'ilawa yana yankawa to sai aka haifi annabi Musa to mahaifiyar annabi Musa sai ta tsorata lalle ta san za a zo a dauki wannan yaron nata aje a yanka to shine sai Allah ya kimsa mata dabarar da za ta kubutar da dan nata shine Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi mun kimsa wa mahaifiyar annabi Musa dabara a kwakwalwarta cewa da farko dai ki fara shayar da danki kanki tsorata karki je kiyar domin ta kai wasu matan idan suka haifi dan ko siyar da kayansu da kansu ko kuma su kashe dan gwanda su ga gawarsa da idan su akan a dauke su rasa ganin sa domin uwa ko da danta ya mutu ta fi samun saukin rai ta ga gawarsa sama da a ce bataye bata san ma ina yake ba to da haka annabi Musa alaihi salatu wasallam mahaifiyarsa ta yi yunkurin ita ma ta yi haka ko dai ta batar da shi ko ta kashe shi da kanta ko ma ko wani abu makamancin haka to shine Allah ya ce sai muka sanya mata dabara yadda za ta yi ta kubutar da danta na farko muka ce da ita an arzihi ki shayar da shi da kanki fa idza khifti alayhi amma lokacin da kika ji tsoro ya kama ki na wani abu zai iya samun sa fa alqihi fil yammi je kiki jefa shi a teku wala takafi wala tahzani karki ji tsoro karki damu inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min almursalin zamu dawo miki da kayanki kuma zai yi tsawaran da har sai mun mai da shi manzo da Allah ya kimsa mata wannan a zuciya wasu malamai suka ce yadda ta yi dabara shine sai ta yi wani akwati na katako sai ta sa idan ta ji tsoron an zo za a kama za a shigo gidanta a binciki cewa ina dan da ta haifa to sai ta sa dan a cikin wannan akwatin sai ta tura shi a cikin ruwa to amma akwatin sai ta daure shi da igiya sai ta daure shi a gidansu ko a gidanta sai ta saki akwatin ya hau kan ruwa duk wanda ya ga wani akwati a yakan ruwa yana yawo ba zai tsammani mutum ne a ciki ba sai a dauka kawai irin tsohon akwatin nan ne wasu suka yi amfani da shi suka gama suka yar ruwa ya dauko to idan ta tabbatar da masu binciken sun gama bincike sun tafi sai ta zo ta kama igiyar ta sai ta jawo sai ta dawo da danta to haka wasu malaman tafsiri suka ce amma zahirin alqur'ani yana nuna kawai ta sa shi a cikin akwatin ne ta sake shi ba wata igiya domin Allah madaukakin sarki yace fa idza khifta alayhi fa alqihi fil yammi kawai in kin ji tsoro jefa shi a teku wala ta kafi wala ta hazani inna raduhu ilayhi wa ja'iluhu min al-mursalin to shine Allah madaukakin sarki anan yake cewa muka ce da ita a cikin wahayin da muka yi mata cikin dabarar da muka kimsa mata a kokolwata aniqizi fihi fit tabuti ki jefa shi a cikin akwati faqdi fihi fil yammi ki jefa shi a cikin ruwa falyulqihi al-yammu bis-sahil shi kuma ruwan zai tafi da shi ya kai shi gaba wanda gabar ruwan anan ne gidan fir'auna yake ya aqulhu aduwwul li wa aduwwullah maqina maqiyinsa zai dauke shi waye maqina maqiyinsa shine fir'auna to shine a can ayat suratul qasas Allah yace faltaqathu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana sai fir'auna da jama'arsa suka tsince shi wanda a ƙarshe zai zame musu alaƙaƙai musu sani ba domin da sun san zai zame musu alaƙaƙai a ƙarshe to ba za su tsunto shi ba ko kuma a ƙarshe in suka tsince shi sai suka kashe shi ubangiji yace wa alqaitu alayka mahabbatan minni kuma na sanya kaunarka daga gare ni mana ya zama mutane din sun ganka suna kaunarka su kansu fir'auna da suka tsince shi da shi da mutanansa sai suka ga yaro ne na daban yana da kwarjini yana da kazar-kazar irin yaran nan wanda da ka gansu zaka ga kana son su yana ganin ka zaka ga yana motsi yana zullo kamar zai zo ya kama ka to Allah ya maida annabi Musa mai irin wannan shi yasa lokacin da aka kawo annabi Musa gaban fir'auna ga fir'auna ga matarsa matar fir'auna tana ganin annabi Musa sai ta ji son sa ya shiga zuciyarsa zuciyarta shine Allah yace wa qalat qurratu aynin li wala ko wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wala matar fir'auna sai ta ce wannan yaron farin ciki na ne farin cikin ka la taqtuluhu kar ku kashe shi asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan wa hum la yash'urun zai mana amfani kai ma za mu iya rika sa mu mai da shi da mi adopting din sa Allah yace wa hum la yash'urun kai to ba su sani ba to shine ma'anar wa alqaitu alayka mahabbatan minni na jifa maka soyayya daga gare ni ta yadda duk wanda ya ganka yana son ka kuma ni nayi hakan walitusna ala aini kuma nayi haka ne dan arene ka a ganin ido na mana dan in sa maka ido na musamman to duk wani abu da ka sani a duniya Allah yana kula da shi Allah yana sa masa ido to amma idan ka ji Allah yake banci wani bawa ya ce yana kula da shi to yana nufin yana ba shi kulawa ta musamman kamar yadda Allah ya faɗa ga jirgin annabi Nuhu wasna'il fulka tajri bi a'yunina wa wahayina kai jirgin ruwan zai gudana da sa'idan mu kuma da wahayin mu mana zamu bashi kulawa ta musamman to haka nan Allah madaukakin sarki yace da manzo Allah wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwa samiul 'alim ka dogara ga al-aziz mabwayi ar-rahim mai jin kai alladhi yaraka hina taqum wanda yake kula da kai lokacin da kake sallah ko lokacin da kake kai kawo na rayuwa wa taqallubaka fis sajidin da jujjuya waka cikin masu sujada ko dai iyaye ko kuma sahabbai ake nufi shine Allah a dunkule yace alam ta alam bi anna Allah yara kusan Allah yana ganin kowa ba yana lura da kowa ba to daka wannan riaya ce khassa Allah ya bawa annabi Musa kulawa ta musamman shi yasa zaku ga duk wani abu na hadari na rayuwa ba wanda annabi Musa bai ketare shi ba saboda Allah ya kula da shi subhanahu wataala to a karkashin wannan ayar zaka ga ana cewa wai lakanin soyayya ce musamman waɗanda suke shan suke rubuta rubutu suna sha ko suke laya da yawa mace sai ta je wajen boka ko wajen dan duba ko wani dan tsobo ita ce a bata lakanin soyayya mijinta ya sota sai a bata wannan aya a ce ki rinka karanta wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa alqaitu alayka mahabbatan minni ko a rubuta miki ki sha an ce wata mata ta taba zuwa wajen wani boka ta ce ana gafata malam maganin soyayya nake so sai ce to ki karanta wa alqaitu alayka mahabbatan minni to kunga kalmar ni a Hausa tana nufin shine magana to ita kuma sai za ta fassara abin da Hausa da ta ji malam yana wa alqaitu alayka mahabbatan minni tace malam to ai kanka kake wa addu'a to shi kuma dan ya tafi da ita daidai da hankalinta sai ce to wa alqaitu alayka mahabbatan minke to da haka dai wannan magana babu wajen zancin lakanin soyayya da ko shakka babu Allah subhanahu wa ta'ala ba abinda baya iya bawa bawa idan bawa yana so ubangiji subhanahu wa ta'ala zai iya sa mutane su soka kuma babban abin da ke sa Allah ya sa bayi su so ka shine biyayyar Allah. In dai kana biyayya ga Allah madaukakin sarki daidai gurgudu, to Allah zai sa bayinsa nagari su so ka. Ita soyayya ga mai hankali ba wai shashashin mutane su so ka ba. Yo in ka zama shashasha shine ai shashashu suke son ka, amma ka zama nagari to sai nagari su so ka. To wannan shine riba. Kuma duk soyayyar da ba ta nagari ba, ba nagarta ce ta jawo ta ba, to a ƙarshe tana zamowa wayyo Allah ne, tana zamowa adawa da gaba ne. Domin Ubangiji ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Duk wani masoyi da ka sani in ba dan Allah ya so ka ba, ba soyayyar Allah da annabi bace ba, to a ƙarshe sai kun zama maƙiyan juna. To da haka mu damu da mu samu soyayya ta Allah, ita kuma ana samun ta ne ta hanyar bin Allah. Manzo Allah ya faɗa a hadisi ingantacce, yace idan Allah yana son bawa sakamakon imaninsa da aiki nagari, to sai Allah ya ce da mala'ika Jibril, ina son wani dan wani ka so shi, sai Jibril ya so shi, shi ma Jibril sai ya ga mala'iku su ya ce ya ku mala'iku, Ubangijinku yana son wani dan wani jikan wani kuma ku so shi, sai su so shi. Da haka Allah ya ce, Manzo Allah ya ce sai a jeho soyayyar ka duniya, sai ka ga duk mutanen kirki suna son ka. Manzo Allah da ya faɗi wannan labarin sai ya karanto faɗin Allah a cikin suratu Maryam, innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda. Lalle waɗanda suka yi imani suke aiki nagari, to Allah zai sa a so su. To fatan mu shine Allah ka sa a so mu dan kai ba dan wani abu ba, mu ma ka sa duk wanda zamu so ya zama dan kai muke son sa ba dan wani abu ba. Dan ka Ubangiji subhanahu wataala yace wa alqaitu alayka mahabbatan minni, na jefa maka soyayya daga gare ni ta yadda idan an ganka ake son ka. Ibn Kasir yace ai inda aduwika ja'altuhu yuhibbuka, maƙiyin naka ma Fir'auna sai da nasa yana son ka. Qala Salamat ibn Kuhayl, Salama dan Kuhayl yace manar wa alqaitu alayka mahabbatan minni, qala habbabtuka in ila ibadi, nasa bayi na suna son ka suna kaunarka, ana nufin bayi na kwarai. To sannan yace wali tusna ala aini, kuma nayi haka ne dan in kula da kai, dan in kara baka kulawa. Qala Abu Imran al-Jawni, Abu Imran al-Jawni yace tarabba bi ainillahi, annabi Musa an raine shi ne da kulawar Allah. Duk wani abu da ka sani mu'min na jariri, Allah shi yake bada umarnin ga yadda za a yi masa, ga yadda za a yi masa, yake kimsawa mahaifiyarsa dabarar a kwakwalwarsa, a kwakwalwarta. To shine ma'anar walitusna ala aini. Sannan sai Allah zai sake gaya wa annabi Musa wata ni'imar da ya masa wacce ita ma bai sani ba. Sai ce iza tamshi ukhtuka, tuna yayin da ƴar uwarka take tafiya, fataqulu, sai ta ce hal adullukum ala man yakfulu, shin yanzu bana nuna muku waɗanda za su rainan muku shi ba. Wato wani abu da ya faru shine lokacin da mahaifiyar annabi Musa ta jefa shi a teku, akwati ya tafi da shi gidan Fir'auna, mutanen Fir'auna suka tsince shi. To annabi Musa sai ya ki kama nonon kowace mace, an yi ta gayyato masa mata masu shayarwa, idan an hada su da shi sai ya ki shan mamansu akai akai. To ashe hikimar Allah so yake ya maida shi wajen uwarsa. To ana cikin haka, daman ita mahaifiyarsa da ta jefa shi a teku ta ce da yayarsa mace, ki bi sawunsa, ki rinka tsayawa daga nesa, ki ga me za a yi masa, irin tausayin nan na uwa, ko ma yanka shi za a yi, kya zo min da labari. To shine Allah ya gaya mana ayat suratul qasas, wa qalat li ukhtihi qussihi, ta ce da ƴar uwarsa ki bi sawunsa, fa basurat bihi anjunubin wa hum la yashurun, da haka ta kura musu ido daga nesa ba su san tana kallonsu ba. To wannan ƴar uwar ta sa ita kuma da yake mai dabara ce, da taga ana ta kawo masu shayarwa, Musa ya ki karban nono, sai ita ma ta shigo cikin mutane kamar bata san shi ba. To shine sai ta ce da mutanen Fir'auna, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun, kuna san in gaya muku wani gida ko wata mata, kun ga nan ma mace ce sai aka kira ta ahli baitin, kuna son in gaya muku wata mata, yakfulunahu lakum, wacce za ta zo ta shayar muku da yaran, wa hum lahu nasihun, kuma mace ce wacce ta iya raino, ta iya shayarwa, ba za ta cuce shi ba. To wannan dabaran ma Allah ne ya kimsawa uwar, ya kimsawa ƴar uwar duk su idan a tsara Musa. Shine Allah ya ce iza tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakulu, shine Allah ya ce farja'anaka ila ummika, mun yi haka ne dan mu dawo da kai hannun babarka. An gane ko? Kai ta karra ainuha, dan ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali, wala ta hazan katta shiga damuwa. To kuma haka aka yi, mahaifiyar annabi Musa a ƙarshe aka zo aka kai ta gidan Fir'auna a matsayin uwar shayarwa, ba a san ɗanta ba ne, ana miƙa mata annabi Musa da ta kara shi a jikin mama sai ya kama shi kenan. wato wata rahama ta Allah gashi danta ne Allah ya dawo mata da kayanta tana shayar da shi kuma ana biyan ta kudi su a tunanin su kawai me shayarwa ce biyan ta kudi ake ita kudanta ne to Allah yayi haka ne dan ya kwantar mata da hankali to malabai suka ce kuma Allah yayi mata haka ne ta goma shi saboda imanin ta saboda mace ce wacce a ilimin Allah Allah ya kaddara mata za ta yi imani za ta shiga aljanna shine Allah madaukakin sarki a ayatu cikin suratul qasasi yace litakuna minal mu'minin wa in kadallatu bidibihi laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin furgicin da mahaifiyar annabi Musa ta shiga da kidimewa ta kusa ta fallasa kanta da kanta a gane danta ne to shine Allah yace laula arbatna ala qalbiha ba dan mun karfafa zuciyarta ba mun sa mata jarumta sai Allah yake mun yi hakan ne litakuna minal mu'minina dan za ta zama cikin masu imani a nan gaba da dan nata to da haka mahaifiyar annabi Musa ta yi imani da shi kuma ita ba Allah madaukakin sarki ya taimake ta yayi mata ta goma shi cikin waɗannan abubuwa da suka faru ubangiji madaukakin sarki yake wa qatalta nafsa kuma ka taɓa kisan kai ita ma wata ni'imar da nayi maka baka sani ba fanajjaynaka minal ghammi sai muka tseratar da kai minal ghammi daga damuwa ta wannan kisan kan domin an nufo ka da za a daukan sa a kanka amma sai muka baka dama ka gudu ka tsere ubangiji yace wa fatanna ka fituna mun dai jarabce ka da jarrabawoyi masu tarin yawa yau ka fada kaza musallakar da kai gobe ka fada kaza musallakar da kai haka yake ta faruwa a rayuwarka to abinda wannan yake nuna wa lalle Allah ya bashi kulawa ta musamman kamar yadda daman ya fada walaqad mananna alayka marratan ukhra to sai Allah yake falabista sinina
فَلَبِثْتَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَفَيْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا
ubangiji yace falabista sinina kuma ka zauna tsawon shekaru fi ahli madyana a cikin mutanen madyana shine garin da annabi Musa ya gudun hijira ya je can shine garin madyana wanda madyana shine garin da aka yi shu'aib annabi shu'aib alaihi salam wa ila madyana akahum shu'aiba wanda madyana tana yankin kasar yaman a yanzu to da haka Allah madaukakin sarki yace kuma da ka gudu ka je madyana ka zauna cikin mutanen madyana nan ma bamu bakka ba mun ci gaba da kula da kai shi ma yana daga cikin ni'imar da muka yi maka wanda a cikin suratul qasas Allah ya bada labarin yadda annabi Musa ya shiga madyana wa dakhala al madinata anahin falamma warada ma a madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihi imra'atayn tazudan قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل فجاءت اهداهما ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون وجد من دونهما امراتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قرشي دي قال نجوت من القوم الظالمين lokacin da annabi Musa ya shiga garin Madina yana bako yana kaza yaje gindin wata rijiya ya tarar da mutanen Madina suna diban ruwa sai ya tarar da wasu yara mata guda biyu ana turmusu sun diban ruwa su basu shiga ba suna gefe kala sai annabi Musa ya ce da su ma ka da bukuma ko kuma me yake damun ku ana diban ruwa amma ku kuma kun ja gefe kala ta sai yaran mata suka ce da shi la nasiha ta yirri amu ba ma diban ruwa sai makiyaya sun gama sai dukkanin mai ɗiban ruwa ya gama mu ba ma shiga cikin maza a yi turmutsu da mu wa abuna shekun kabir domin babanmu mutum ne mai mutunci in mun yi haka mun zuban masa da mutunci to wannan ya burge annabi Musa ganin tarbiyyar waɗannan yara mata da kamewarsu to shine yana bako yana neman masauki yana neman abinci yana jin yunwa amma duk da haka ya ja gefe ya je ɗiban musu ruwa da haka a ƙarshe ya ba su sai suka koma gida to shine suna zuwa sai babansu yayi mamaki kamar yadda malaman tafsiri suka ce ya aka yi kuka dawo da wuri kuka ɗebo ruwan da wuri ba yadda kuka saba ba sai suka ce ai wani bako ne ya zo kaji da ya ji cewa mu ba ma shiga maza a yi turmutsu da mu to shine ya ɗebo mana ruwa to shine sai shi wannan mahaifin yaran sai yace da ɗaya daga cikin yaran je kike kira min baƙon to shine waja'atu idahuma tamshi alasti ya qalat inna abi yada ukal yajzi yaka ajra ma saqaita lana abin da ya faru ya faru ubangiji madaukakin sarki har karshe yace falamma aba musa alajala domin karshe shi uban waɗannan yaran da ya ga annabi musa annabi musa ya bashi labari ni dan misra ne kuma kisan kai nayi na gudo za a rama a kaina saboda wani azzalimin sarki da yake cutar da yan uwana kaza kaza shine falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasasa qala la taqab najawta min alqawmi adh-dhalimin sai yace kwantar da hankalinka matsala ta kare zan baka mafaka zan baka wajen gudun hijira to shine qalat ihdahuma ya abatista ajruhu sai dai daga cikin ƴaƴa matan na wannan mutumin sai tace da baba baban nata tace baba ka dauki wannan mutumin aiki inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin fiyayyen wanda ya kamata ka dauka aiki shine mutum mai karfi kuma mai amana suka ce saboda taga karfin annabi Musa kuma taga amanarsa karfin sa suka ce lokacin da yaje ja musu ruwa gugar da annabi Musa yake jawo ruwa sai maza sun taru suke jawo ta amma shi kadai da hannu ya rinka jawo ta kaga ya tabbata yana da karfi to sannan yana da amana taya ta san amanarsa suka ce lokacin da tazo tace babana ya ce ka zo yana kiranka da suka kama tafiya ita yarinyar tana tafiya da farko a gaban annabi Musa to tana tafiya iska sai ta rinka daga mata mayafi ko ta sa mayafin ya matsa jikinta to sai annabi Musa ya ce ke yarinya dawo baya ni in shiga gaba ke ki rinka nuna min idan inda za a yi kwana in mun je waje kaza ki ce hagu zan yi ko dama ko kaza to kaga wannan tsantsar amana ce da kila da ya ga yana ganin tsaraicin ta sai ya zuba ido ya ta kallo to sai ta tabbatar wannan mutum mai amana ne ba zai ci amana ba to shine a ƙarshe sai ta tallata wa babanta cewa a bashi aiki to kai tsaye shi ko uban da ya ji wannan qualities din naka kawai sai ya ce inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hataini ala anta ajrani thamaniya hijaj zan aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata amma da sharadi za ka yi min noma ko kiwo na shekara 8 ma'ana sadakin ba dole sai ya zama kuɗi ba domin sadaki daman ba dole ya zama kuɗi ba yana iya zama wani aiki da haka su a al'adar su sadaki aiki ne ko dai kai noman shekara kaza ko kiwon shekara kaza wanda har yanzu za ku ga akwai yankin da suna da irin wannan al'adar yankin Fulani yankin Bare-bari yankin kaza wani lokaci sai a ce sadakinka noma ne ko sadakinka kiwo ne na shekara kaza to dai wannan shine abin da ya faru da annabi Musa a takaice a Madiyana shine Allah yace falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi bayan Musa ya gama zaman Madiyana yayi aure yayi noman shekara 10 ma ya kammala sai ya dauko matarsa za su dawo gida to daga nan ne aka fara wannan kisa to shine Allah anan yace tsuke masa labarin a takaice dan ya san wannan abun ma duk da yayi Allah yana kallon sa shi ya shirya masa shi ya kaddara masa shine falabista sinina fi ahli Madiyana thumma ji'ta ala qadarin ya Musa kai zama na shekaru a Madiyana cikin mutanen Madiyana sannan daga baya ka zo inda na shirya maka za ka zo a daidai lokacin da na shirya shine ma'anar thumma ji'ta ala qadari ma'ana nan da ka zo har ka hango hasken wuta har ka zo danka kaza dinni na shirya da lokacin da wajen da yadda abin zai kasance shine al-Imam Ibn Kathir yace qala Mujahid Mujahid yace ay ala maw'idin ka zo akan lokaci domin duk wani abu da Allah ya shirya ya sa masa lokaci kuma abin bai isa ya faru kafin lokaci ba kuma bai isa ya wuce lokaci ba wa qala Abdurrazzaq amma amarin an katada fi qawlihi thumma ji'ta ala qadar yace ay ala qadar risalati wan nubuwa ka zo a daidai lokacin da na diba a tarihi cewa a wannan lokacin ne zan maka annabta kuma zan maka manzanci ubangiji yace wasana'atuka li nafsi na baka kulawa dan hidimar kaina ai istafaituka wajtabaituka rasulan li nafsi kama uridu wa asha'u na zabe ka na fifita ka ne maka manzanci akan kin kaina irin yadda naso kuma irin yadda na ga dama hadisi ya tabbatin sahih al-bukhari a cikin kitabut tafsir daga abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace iltaqa adamu wa musa wata rana annabi adamu da annabi musa sun hadu kuma yadda annabi musa ne ya roki Allah ya ce Allah ka hada ni da adamu ina da tambayoyin da zan masa ya bani amsa fa qala musa to cikin tambayoyin da annabi musa ya wa annabi adamu sai ya ce antal ladhi ashqaita an-nasa kai ka jefa mutane a wahala domin da kana aljanna amma kai laifin da aka fito da kai aka dawo da kai duniya ka zo ka haifi ƴaƴanka a duniya suka shiga wahala وأخرجتهم من الجنة كفتد سرق الجنة فقال آدم سي آدم يتشد النبي موسى وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه كي كما كي ألا يزعق آدم منزنشي كما يزعق آدم كي ما سهدما أكنشن كنسا وأنزل عليك التوراة يسوك المكد التوراة قال نعم سي موسى قريها كني قال فوجدته مكتوبا علي قبل أن يخلقني تو التوراة بكسام الله بارا أبن دي فاردني بألا يجي أبك أبن دي فاردن بها لكين با قال نعم سي موسى قرينا سامو مازال يجي فهج آدم موسى أنني النبي آدم يلين جاي النبي موسى دهجة وصبد لوك تياجا دول زام سيئنا إن الله يكيم وبصي متاشي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري أبن دمك فدائز مديري الله هدام ألادا وأن دمك فسول الله في منا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.